Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja kan mitoci 16, 21, da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Shiri na musamman na kunshe da rahoto akan halin da ake ciki da martani kan ɗan fansho na ƴan sanda. Shi ne sakamakon ziyarar gamayyar kungiyar matasan Arewa a Port Harcourt ta haifar. Muna da rahoto. A Nijar kuma likitoci sun yi taro don bitar tsarin horar da anguwar Zoma. Jami'an labarun gwamnatin mutuwa na Zamfara na kare mara baya da ya yi na sauya shekar gwamnatin Umahi daga PDP zuwa APC. Muna da shiri akan daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Lahadi, wasu mazauna ƙauyuka a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya sun binne manoma 43 da aka kashe a wani hali da ake zargin ƴan ta'adda da kaiwa, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da binciken mutane da dama da suka bata. Kusan 30 daga cikin mutanen da aka kashe a harin an sare musu kai ne, wanda aka fara da safiyar rana a Sabra ƙauyen Zabarmari dake arewa maso gabashin jihar ta Borno. Mazauna ƙauyen sun ce jimlar mutane 70 ana fargabar sun mutu. Duk da cewa wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin, kungiyar Boko Haram ko kungiyar ISWAP, sun yi irin wannan kisan a baya, dukkaninsu suna aiki ne a yankin, inda mayakan ƴan ta'addan suka kashe akalla mutane 30,000 a cikin shekaru 10 da suka gabata. Shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi Allah wadi da kashe-kashen, inda ya ce baki ɗaya kasar ta ji zafin wannan harin. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya sha alwashin ɗaukan fansar kisan gillar da aka yi wa masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, kisan da shi da sauran shugabannin Iran ɗin suka ɗora wa Isra'ila. Amma wasu jami'an diflomasiya da manazarta sun ce ba sa tsammanin Iran za ta yi saurin ɗaukar fansa kan kisan masanin kimiyyar mai shekaru 49 a duniya, wanda ke zaman babban jami'in sojin Iran na biyu da aka kashe a wannan shekara. Iran za ta ɗauki lokacinta biyo bayan mutuwar Fakhrizadeh, wanda aka fi sani da uba ga shirin nukiliyar Iran na ɓoye. Suna zargin ko tsoron in ba haka ba za su iya haifar da martani mai zafi daga shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump. Shugabannin Iran za su kuma yi la'akari da cewa ko ramo gayyar za ta rikitar da shirin zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden na sake fara hulɗar diflomasiyya da Iran. Biden ya ce yana son ya sake farfaɗo da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta 2015, wadda tsohon mai gidansa shugaba Barack Obama ya samar, don ganin Iraniyawa sun taƙaita shirin nukiliyarsu saboda neman a sauƙaƙa musu takunkumi. Trump ya watsar da yarjejeniyar ba tare da ɓata lokaci ba, wanda ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China suka sanya wa hannu da nuna goyon baya ga matsin lamba kan Iran. A Amurka, wasu manyan ƙwararru biyu na cutar coronavirus sun tabbatar wa Amurkawa jiya Lahadi cewa allurar rigakafin cutar za ta samu nan ba da jimawa ba, amma sun yi gargaɗin cewa ƙin yin takatsantsan game da yaɗuwar cutar kafin hakan na iya zama bala'i. Ya kamata mu sami isasshen rigakafi zuwa ƙarshen wannan shekara don yin rigakafi ga Amurkawa miliyan 20, kuma dole ne mu yi rigakafin don samun tasiri, in ji Admiral Brett Giroir, shugaban gwajin ƙwayoyin cuta na Fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN. Amma jama'ar Amurka dole su yi abubuwan da suka dace har sai mun samu wannan maganin sosai. Giror ya bayyana alluran rigakafin guda biyu waɗanda yanzu haka hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka take sake duba su a matsayin abin cutar rai yana mai cewa za su kawo ƙarshen annobar labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Asibitocin cikin gida a Mekele babban birnin yankin Tigray na Habasha suna fama da karancin magunguna don kula da waɗanda suka ji rauni inji ma'aikatan agaji jiya Lahadi kwana guda bayan da Prime Minister ya bayyana nasara a yankin dake cikin rikici kuma sojoji suka sanar da karbe ikon yankin Prime Minister Abiy Ahmed ya faɗa a ranar Asabar cewa an karbe ikon garin na Mekele bayan baiwa dakarun rundunar TPLF wa'adin awanni 72 da su mika wuya ga gwamnatin kasar Abi ya sanar da kai harin soja kan gwamnatin yankin Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba yana mai cewa hakan martani ne ga harin da sojojin Tigray suka kai kan sansanin sojin tarayya hukumomi ba su tabbatar da cewa ko akwai waɗanda suka mutu a wani mummunan harin na ranar Asabar ba amma kuma tun kungiyar agaji ta Red Cross ta duniya ya lura cewa asibitin Aida da ke Mekele ba shi da jakunkunan da ake saka gawa a cewar ICRC kusan kashi 80 cikin 100 na marasa lafiya asibitin suna fama da raunuka zaɓen shugaban Amurka Joe Biden da mataimakin shugaban mai jiran gado Kamala Harris sun sanar da tawagar mata zalla a fannin sadarwa sadarwa kai tsaye ta gaskiya ga jama'ar Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shugaban ƙasa kuma za a damka wannan tawaga babban nauyin haɗa kan Amurkawa da fadar White House.
Labarin duniya kenan kuka saurara. Yanzu sai babin rahotanni. A yayin da shugabannin tsofaffin ma'aikatan 'yan sandan Najeriya ke bayyana takaicinsu da kuncin biyan su kuɗin fansho, gwamnatin tarayya ta ce ta yi bitar dokokin fansho ne. Abdulhaq Muhammad ya aiko mana da rahoto.
Ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya shaida haka ne a yayin kaddamar da wani littafi mai suna Retirement in Nigeria: A Management Approach, wanda Felix Oamuji ya wallafa, inda ya ce abin baƙin ciki ne da takaici a ƙasashe masu taso wa tsofaffin ma'aikata suna fama da kuncin rayuwa ya buƙaci jihohi da su gaggauta biyan hakkokin 'yan fansho domin ba su damar kulawa da iyalansu sai dai shugabannin ƙungiyar 'yan fansho na 'yan sandan Najeriya sun gudanar da taro a Bauchi domin nazarin tsarin fansho da ke kawo musu damuwa a tsakanin sabbin 'yan fansho da kuma tsofi ASP Silvanus Kasidibo shine sakataren ƙungiyar 'yan fansho na tsofaffin 'yan sandan Najeriya
akwai rashin gaskiya a biyan pension namu mu ma'aikata wanda muka fara yi so ni wato wanda suna wanda kafin gwamnati kenan abin da ya suke karba yan ninka namu su fi sai da sojo a cikin tsohon tsari yana karba sama da 1700 sale na DCP a cikin wannan tsohon tsari na pension contributions ke yana karba kasa da abin da sojo a cikin tsohon tsari yake karba zalika to the regional police sai yanzu wanda zai retire cikin wannan tsari zai karbi sama da 200 ne wallahi kuma shi wanda yake wancan tsohon tsari yana karbar 200 da wani abu so mun ga cewa kun ga cewa akwai disparity bambanci sosai inda muke kuka domin a hada mu tare kuma kazalika constitution 173 of it ya nuna mana cewa pensioner za a iya kara mishi kudi bayan shekara biyu a cikin shekara biyu din nan kuma idan za a kara ma ma'aikata wanda suke aiki su suna cikin kara ma tunda muka fara aiki wayansu shekara sun kai goma yanzu ni dai ina tun 2011 na fara aiki ko kwanda na ba ta ba kara mina cikin kuɗi na ba kamar yadda mu a cikin tsohon tsari duk abin da suke ci a shan mu shi tare.
Shi ma shugaban 'yan fansho na 'yan sanda a jihar Bauchi Ado Tafida ya ce akwai corruption a ciki.
Kukan da muke yi wa gwamnatin tarayya da National Assembly domin su ne suka yasar da mu shi wannan pension administration contributory pension wato masifa ce domin corruption ne inda ka san corruption ta kai wato iyakan ta kenan muna neman mu fita 'yan sanda ne kawai pension take da kashi hudu haka su kashi hudu tension daban-daban so ci yasa dole abin ya dame mu
Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Nigeria
biyo bayan zanga-zangar NSAS da ta haddasa kona kaddarorin al'ummar arewa da ke kasuwanci a kudu gamayar kungiyar matasan arewa ta kai ziyara Fatakwal inda ta gana da jami'ai da kuma al'umma domin kwantar da hankali da bin kaju
A baya-bayan nan ne dai hadakar kungiyar 'yan arewacin Najeriya wato CNG ta kai ziyarar jaje ga al'ummar arewacin kasar da ke zaune a jihohin Rivers da Abia bayan tafka dimbin hasara musamman a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar. Nasura Ashir Sharif shine jagoran kungiyar kuma a jihar Abia ga abin da yake cewa
mu mun san cewa mutanen arewacin Najeriya mazauna wannan guri mutane ne masu son zaman lafiya daga nan har jihar Rivers din da ragowar gurare da muka je mun san cewa wannan abu takalaku akai ubangiji Allah ya saka ya kansa dan nabin su abin da ya samu kazo muna ganin cewa shugabannin mu sun yi kuskure a baya ne yawa ba sa kulawa da halin da mutanen mu mazauna nan gurin suke shi yasa aka raina mu mun zauna da su gwamnonin arewa mun musu magana mun nuna musu kuskuren su na su kasa fitowa ma su fada cewa suna bukatar adiya diyar mutanen da aka barna a nan gurin
shi ma sarkin Hausawan Aba a jihar ta Ibrahim Bello Abubakar ya yi tsokaci dangane da wannan lamarin
mazauna wannan yanki mu ba mutanen masu neman bala'i bane ko neman fada ba abinda muke so zaman lafiya kuma iyayenmu da suka zauna nan haka nan tun daga farko har zuwa yanzu kuma mu ne muke bunkasa musu tattalin arzikin su na wannan yanki ta fannin abinci ne ta fannin kasuwancin yaji ne da sauransu duka rajin income din su nan daga arewa ne yake shigowa ban ga dalilin da zai sa don wani abu ya faru ba sai su farma mutanen mu Allah muna roƙon su su dade duba su samu shugaban kaman da shi bayani
Malam Muhammad Danwan Zam shine shugaban kungiyar ƴan albasa dake garin Na'aba
wannan ziyara ta ku ta nuna cewa kun damu da mu da ba ku damu da mu ba ba abinda zai sa ku wato ni kokari ta kanan ta Kano daga arewacin kasar nan ku zo hannan da wannan manufa ta ku da bayanan da ku gabatar zuwa gare mu ubangiji Allah wa sarki ya karfafa ku ga kuma sannan Allah ya sa wato hakata cin mu ruwa
su ma mutane da dama da suka tafka dimbin hasarar dikiyoyi a yayin zanga-zangar ta ƴan SAS sun yi tsokaci dangane da hali da suka shiga
sunana wani Usman ne na da mai wannan masallaci lokacin da wannan abu ya faru mun sha wahala amma alhamdulillah daga baya kuma ya zama mana alheri saboda kai musulmi mu ne duk abin da ya shafe ka a rayuwa na duniya ka dauke shi a kaddara kuma ka kwatanta shi da abin da ya faru alheri
sunana Abubakar Muhammad to mu ne mutanen kasuwar Wajobiya take kusa da nan mun kone mana kasuwar da dukiyar mu duk wani abu da muke sayarwa a gurin sun kwashe wani sun kona wani sun yi wa mutanen mu raunuka yanzu wasu ma suna gida a kwance.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
Muryar Amurka ake faro don labaru da rahotanni masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar, shugabannin asibitoci daga sassan kasar sun gudanar da taro a ƙarshen mako a birnin Yamai domin bitar sabon tsarin horar da hukumomin kiwon lafiya da suka kaddamar da haɗin gwiwar UNFPA da Pathfinder a farkon shekarar nan da nufin ƙarawa anguwar zoma da likitocin karkara dubarun aiki. Daya daga cikin mahalarta wannan taron Dr. Faruk Manzo ya yi wa Sule Mummuni Barma ƙarin bayani.
An zaɓi sarrafan ungozuma wanda suke da ƙwarewa ƙwarai wanda wasu ma sun ta yartaya da sauran ƙarhinsu sai aka tura su cikin Nijar ko'ina gidan likita wanda ke da matsala ko wanda mai yawanci matasa ne ke da kwai ba su da experience ƙwarai sai su kai su zama tare da su ko kwana goma har ma kwana 20 suna aiki tare da wannan ungunzumumi da infirmiye din likitan da duk wanda ke nan abinda suke da matsalar shi su gwaji musu yaya ake yi.
Mun yi la'akari cewa akwai wani cikas da rashin lakantar aiki daga wajen su waɗannan ungozomomi ke haddasa wa rayuwar mata da yara musamman a lokacin haihuwa.
Ana samun wani lokaci cikas inda ko ka gane wanga ya wuce ni in tura shi a kai shi babban gari ko babban birni na jiha sai kana da sani wani lokaci ga lokacin da ya kamata ka tura mutum sai ka tsakata a ina yawa kenan wannan cikso shine ko ku abinda baka saba gani ba inda wanda ya shekara 40 yana aiki ya ga abubuwa da yawa daban yake da wanda ya shekara 5 ko 6 ko 10 kenan wannan in suka tai suna kwatanta musu abubuwa da yawa ga yanda zaki gane abu kaza ga yanda ya kamata kuma in abin ya waru gaban su sai su yi inda ai gani ya kore shi in aka yi abu gaman ka
yayi da abudi makan ga ake yi inda akwai wanda in ka bashi aiki na mutum goma sai ka gani duka ya dubarbarce suka yi tare da kai sai ka ga bambancin
akwai alamar haske a game da misali burin da ake so a cimma
akwai haske da kyau ma ko su wa'anda ke can sai SE da muka kai larawai sun ce mamu abun ga ya taimaka musu kwarai yana da bambanci da akawo ka amma ka horo ga takarda inda su kankan suna gani titir sai ka tambaye ka menene matsalar ka basa kan abu kasa kenan kowa yana da matsalar shi wajen aiki sai a kwatanta maka inda ya kamata ka gyara
likita a Niger kenan Dr. Faruk Manzo a zantawarsa da Suleiman Muni Barma jami'an labarin gwamnatin Zamfara na kare matsayin da gwamnatin jihar Bello Matawalle ya dauka na mara baya ga matakin da gwamnatin Ebonyi Umahi ya dauka na kaura daga PDP zuwa APC tun wannan matakin da na Mutawalle Muradu ya jawo raɗaɗin cewa shi ma yana shirin barin PDP ne domin ya dawo APC wanda ke mulkin tarayya mai taimakawa gwamna kan labaru Zailani Baffa ya kawo dalilan da suka hada da sukar gwamna kan batun zinarin Zamfara da gwamnonin PDP ke yi wanda ya sanya gwamna ke nuna damuwa da rashin haɗin kai a babban jam'iyya ta adawa
a mutane da yawa za su yi mamakin cewa gwamna Mutawalle yana jam'iyyar PDP amma kuma yana taya dan uwansa gwamna Umahi ko ma jam'iyyar APC wannan ba wani abu bane illa hannunka mai sanda yake wa PDP cewa akwai gyara a cikin ta yanzu alal misali za ka samu cewa yanzu yanda aka sa shi a gaba a cikin jam'iyyar PDP musamman South South governors din nan dukkan su PDP ne amma yanzu sun sa shi a gaba yau kusan sati biyu kenan sai nan nagansa suke akan cewa ya ce zai mallake gold din Zamfara su ma a ba su fetur din su na Najeriya wanda kuma duzan can banza ne inda a ce gida daya yake abin da ya kamata su fara yi shine su fara tuntuban sa su ji a ainihin ba su yin abin duk da cewa mun yi ta fada a cikin kafafen yada labarai cewa abin ba haka ba ne kuma zinaren da aka ga ya nuna din nan ba zinare ne wanda shi ya tono shi ba ko kuma jihar Zamfara ce aka tono shi ba wannan artisanal miners da suka tono shi suke sayarwa a mutanen da suke shigo mana da makamai cikin jihar Zamfara ne gwamna ya sai shi saboda kada shiga hannunsu kuma ya je nuna shugaban kasa saboda ai abin da ya dace yanzu haka kuma an ma dakatar da maganar tunan zinare da sauran ma'adanai kuma gwamnatin tarayya tana kan yin rijista a kamfanonin da ya dace su wannan abubuwan da kuma idan aka daga wannan dakatarwa da aka yi za su ci gaba da yi ba jihar Zamfara ba amma duk da haka sai kai gashi suna PDP shi yana PDP sai gashi sun yi kusan sati biyu sun yi kunnan washe da maganganun da ake yi kawai sai nan nagansa suke to kaga wannan ba daidai bane idan har ana gida daya a ce kuma ba a tafiya kamar yan uwa to kaga shi ma Umar yoti kila abin da ya fuskanta kenan shine sa ya fice a jami'ar ya koma jami'ar APC sannan kuma bangare na biyu gwamna Mutawalle yayi kuka da shugabanni wayanda suke kiran kansu sune shugabannin arewa in ka lura shekaru da yawa da dama da suka wuce ba abin da ake sukan yan arewa da shi illa cewa mu kaska ne ra'u mai jini amma sai gashi a yau ba wannan ake yi ba Mutawalle ya canja akalar maganar ta koma cewa ana sukan mu ne akan arziki to kaga idan har an samu gwamna kamar Mutawalle wanda ya kawo wannan canji kamata yayi ayi ne a goya masa baya saboda martabar yan arewa ta fito amma abun mamaki yau gashi yan kudin nan da gwamnonin su sun hau kansa suna tana nagansa akan maganar ƙarya amma ba mutum daya daga arewa da wayanda suke cewa sune shugabannin arewa ba ɗaya wanda ya fito ya kare wannan gwamna Mutawalle wannan ba abun karamin abun kunya bane
mai taimakawa gwamnan Zamfara kenan a sha'anin labaru wato Zailani Baffa kar a shafa'a muri Amurka ake saro a shirin na musamman daga Abuja ga Binta F Yaro da shirin mu na gaba
jama'a barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya sunana Binta S Yaro jagorar shirin a cikin shirin mu na wannan makon wanda ya zama na kashi na hudu zamu ci gaba da hira wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Koli da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan matakan da ya kamata iyaye da gwamnati su dauka da kuma irin kokarin da jihar Kano ke yi don yaki da matsalar miyagun kwayoyi Yeah. bari mu sake komawa jihar Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Kwar kafin akai gwamnati da NDLC wannan abu iyaye ya kamata su san abin da ƴaƴan su ke yi, san suwaye abokan ƴaƴan su, san ina suke kowane lokaci. Akwai daki-daki da ke farawa in dai da ka san uba ka san haƙin ɗanka na wuyanka, ya kamata ka san abin da ya kwashi kowane lokaci. Ba daidai ba a cikin lokacin muna yara, ai ba kai sama ba magriba ba ka gida babanka bai neme ka ba, amma yanzu ga shi mu ne iyayen kuma ƴaƴanmu ba karfe goma ba wasu ba su da ƴaƴan suke kwana ba. Allah ya ce kai da ka kawo zuniya kai za ka yi a fara daga nan mana. Yanzu ma abin kamar lalacewa matan masu nai ba mu sani ba.
Wace rawa watakila masu madafin iko musamman gwamnoni ke taka wannan hukuma taka don ta biya muradin ko kuma ta sauke aikin da doka ta dora mata?
A dai Najeriya inda a shiri ne na yaki da wannan abun ba wanda ke gaba da Kano, anan ne da malamanku da sarakunanku da ƴan majalisanku da gwamnatinku da ƴan akademiyanku da masu kudinku duka kuna haɗa kai kuna so ga cewa wannan abu a Kano ya ragu. Ni na kullun na faɗi inda wasu sashen Najeriya za su yi koyi da Kano za su kai shi a Najeriya. A Kano dai suna kan gaba da dukkan community na Kano bakin su ɗaya ne ba su wannan abu.
Ya alaka ku take da su waɗannan NGO nan da suke na ciki da na waje?
Duk da wanda yake da yake so yi wani kokari a ga cewa an shawo kan safari ko shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya, abokinmu ne. Muna marhaba kowa yake so ya zo, amma ku tabbata kamar da mu muna da rashin kayan aiki da kuɗi haka su ma suke. So abun ba da baki bane kawai kace kana da NGO daga nan ka samu kuɗin zaka wannan aiki.
Duk abubuwan nan da ake dama tunda muka fara zancen nan, di zancen ya ta'allaka ne, ya dogara ne akan zancen kuɗi. Ina ya zancen kuɗi yake a hukumar NDLA wajen gudanar da ayyukan ta?
Hausa suka ce sawun giwa ne ke take na ragumi. Ai gwamnati ba na NDLA kawai ba ne, gwamnati tana da manema kuɗinta, tattalinta da yawa. So abinda gwamnati ta duba ta gani kasafinta wani iyayya namu ita take ba mu, kuma ta sani da saboda akwai wuraren ma ba za a bar su ba. Haka gwamnati na kokarinta. Mu dai tunda nake ban ji wani ne ya ce albashi shi yayi ba ba shi ba.
Amma rakar da bayan albashi akwai zancen kayan aiki logistics, za a iya cewa kun gamsu da yadda kuke samun kuɗaɗe na aiwatar da ayyukan ku baya ga albashi?
Ba mu gamsu ba. Tuna abin da na gaya maka baya, na ce ba wajen shekara 27 da aka kafa wannan hukuma ko an fara da mutane 5,000 ba wani da wuce mata kala ko kayan aiki ne ko yawan mutane ne. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce wannan abin bai daidai ba, za mu kara muku 15,000 amma daki-daki. To kaga ai shi ya sani ne ko aiki sanarwa ma ya san cewa an ka ɗauki mutane yana zuwa da kayan aiki ba sai an gaya mishi wannan ba.
Da haka hukumar NDLA budget din ta zai karu?
Ba sai na gaya masa ba. Duk maganin da gwamnati ta saka kuma har gobe ba za mu daina kamawa wanda su kai wannan abu ba. Ka hali ne na 'yan Najeriya da ka jiya baya kaɗan zai ga an fara aiki na asha, amma in dai kuka sani muna son information ba mu daina ba. Duk da kun san kuna tsammanin wani abu na faruwa da ba daidai ba, kowane kamfani ku gaya mana.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, ni ce taku Binta Esiyaru da na haɗa shirin na kuma gabatar, da ke cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu ɗauke da kashi na 2.
Babangida Jibrin kawo mana shirin jaridun Najeriya. Zan fara shirin jaridun ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran The Punch na cewa wata kungiyar ɗan arewacin Najeriya ta kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sallame shugabannin hafsoshin sojin Najeriya, ganin yadda suka gaza wajen tabbatar da tsaro. Jaridar Punch ta ruwaito kungiyar mai suna Coalition of Northern Elders for Peace and Development, asirarwa da ta bayar ta ɗaya daga cikin shugabanninta Malam Zana Goni Ayaba da matakin da mai alfarma sarkin Musulmi ya ɗauka na faɗin gaskiya game da halin barbarin tsaro a yankin arewacin Najeriya. Sai kuma jaridar This Day tana cewa kungiyar Boko Haram ta yi yankan rago ga wasu manoman shinkafa a jihar Borno. Kisan da aka yi waɗannan mutane ana kewa da cewa ƴan kungiyar ta Boko Haram ne, kuma tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi Allah wadar da wannan kisa wanda aka yi a ƙauyen Zabar Mari da ke karamar kuma Jere a jihar ta Borno. Jaridar Guardian da ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin jihar Niger ta rage albashin ma'aikatan gwamnati
ce da kuma da masu rike da makaman siyasa a sabili da matsayi irin na tattalin arziki wato da wanda mai magana da yawan gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello wato Mrs Mary Noel Barji ta ce an dauki wannan mataki ne a watan Nuwamba don yadda gwamnatin jihar ba ta samu kudaden da ya kamata ba daga gwamnatin tarayya haka kuma harajin da gwamnatin jihar take samu a cikin gida shi ma ya matukar raguwa rage albashin da ya shafi gwamnatin jihar da matamakinsa da duk wasu masu rike da makaman siyasa sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yar gizo inda ta ce a karan farko za a gudanar da zaben kananan hukumomi da aka shafe shekaru 13 ba a gudanar ba a jihar Borno zabukan ne za a gudanar da suna kananan hukumomi 27 duk da rashin tsaro da ake fuskanta a wasu yankuna na jihar akwai farfesoshi da jami'o'i guda biyu da za su tsaya takarar mukamin shugabannin kananan hukumomi shawarnin malaman da ya sa tsaya takara ne a kananan hukumomin Goza da Damba shi kashi gwamnatin jihar ta Borno Profesa Babangana Zulum Shehu malami ne daga Jami'ar Maiduguri sai kuma jaridar da nesa inda daya daga cikin manyan labaran take cewa yanzu aka babban bankin Najeriya CBN ta rage darajar naira da naira 6 bisa la'akari da sharuɗan da cibiyar fadin lamani ta duniya IMF ta shimfiɗa wa gwamnatin Najeriya rage darajar naira da ya zo da daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta shiga matsi na tattalin arziki yanzu aka dai kayayyakin masarufi da sauran harkoki na yau da kullum sun matukar tashi a kasuwanni kamar yadda jaridar The Nation ta yi bayani inda kuma farashin dala da naira a kasuwannin bayan fage ya tunkari naira 500 akan kowace dala daya na kasar ta Amurka a bayan jifirin murayen Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin mu da Amurka ni Umar Faruk Musa da ni jagoran shirin ke fatan mu zauna lafiya wa salamu alaikum.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kowane zamani yana da irin barazana da yake fuskanta daga waje. A ƙarƙashin shugaba Ronald Reagan Amurka da kawayenta sun huskanci barazanar aƙidar kwaminsanci daga tarayyar Soviet. A yau Amurka a ƙarƙashin shugaba Donald Trump na huskantar ƙalubaloli daga jamhuriyar mutanen China da gwamnatin ta'addanci ta Iran. Tubali mai ƙarfi da bin gaskiya su ne ginshiƙan manufofin Amurka a kan babbar barazana da duniya ke huskanta a yau wurin walwalar mutane. Wadda ita ce jam'iyyar kwaminsancin China, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani jawabinsa da ya yi a cibiyar Ronald Reagan a ranar 10 ga watan Nuwamba. Mun faɗa ƙarara kada mu da faɗi cewa alaƙar Amurka da China ba za ta dogara ne akan hasashe da jam'iyyar kwaminsancin ta gindaya ba, sai dai za ta dogara ne kawai akan ƙarfin ikon kowace ƙasa da kuma rawar da kowace ƙasa za ta iya takawa a duniya. Wannan shine abin da muka faɗa wa takwarorin mu na China cewa lissafi da nuna gaskiya da ramawa sune ake bukata daga Beijing. Hakan na kuma nufin ba za a ƙara samun batun rashin bin doka a tekun kudancin China ba. Ba za a samu tilastawa ba. Ba za a ƙara samun amfani da ofishin jakadanci ana leƙin asiri. Ba za a samu satar fasahar Amurka ba. Kana ba za a sake samun batun take haƙƙin bil'adama inji Pompeo. Ya kuma ce ba za a lamunta da zalunci daga jam'iyyar kwaminsanci wacce take aikatawa a Xinjiang da Tibet da wasu wurare. Game da batun Iran, Amurka tana daukar matakan matsin lamba da ke hana Tehran da kawayenta 'yan ta'adda samun biliyoyin dala. Akwai nasarori da dama da aka samu karkashin shugaba Donald Trump. A gabas tsakiya, an mai karfin Amurka da bada jagoranci daga nesa a wani bayani da Sakatare Pompeo ya yi. Ya ce mun rusa halifancin ISIS, mun kashe Bagdadi da Sulaimani, kana mun maido da hana ayyukan soja da gaske. A wasu wurare na yankin, Amurka ta faɗaɗa muhimman manufofinta na ƙasashen waje. Amincewa da Birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma amincewa da Golan Heights a matsayin wani bangare na Isra'ila na nuna Amurka ta taimaka wa ƙasar ta Yahudawa ta zama mai muhimmanci ga makomar yankin, inji Sakatare Pompeo. Bukatar rayuwa cikin walwala abu ne mai muhimmanci ga kowane mutum. Kamar yadda Sakatare Pompeo ya faɗa, mun ga haka ga mutanen Venezuela sun kosa da muguwar gwamnatin Nicolas Maduro. Mun ga kuma haka a Nicaragua. Mun gani daga mutanen Iran da kuma mutanen Belarus dukkaninsu sun dade a cikin wannan yanayi. Dole ne Amurka ta bi kadin 'yanci da walwalan bil'adama a duniya. muna da ƙwarin gwiwa ga manufar ƙasar mu mun yarda da dabi'un mu kada muhimmantu mu kare tsarin rayuwar mu saboda mun yi imani da aqidar Amurka wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka